إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أشي غبا كراتمنا بانغرا مصطلح الحديث وانا منا كراتو cikin منظومة البيقونية تا الإمام البيقوني وانا ما لم يسكت سنن شي عمر بن محمد بن فتوح كو كما عمر بن محمد كو بن فتوح كو Umar Taha bin Muhammad bin Futuh an yi sabani wajen sunan shi ko Umar ko Taha bin Muhammad bin Futuh al-Baiquni al-Dimashqi al-Shafi'i rahimahullah ta'ala wanda ya rasu a shekara ta 1080 daidai 1080 wanda yau zamu ci gaba a inda muka tsaya a wannan rana ta talata wacce ta daidai da ranar 12 ga watan Rabi'ul Awwal hijira 1440 wanda ya daidai da ranar 20 ga watan 11 2018 miladiya a darasin mu na karshe mun zo kan karshen baiti na hudu mun karanta baiti na hudu wanda da shi da muka zo karshen bayani akan hadisi sahihi wanda yace awwalu has sahihu wa huwa muttasal isnaduhu wa lam yushazza aw yu'an yarwihi adlun dabitun an mislihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqlihi haka ne wanda muka samu hadisi wanda yake sahihi wanda ya cika wato ainihin sharuɗa guda biyar a samu adala a samu harda a samu ittisalu sanad ya kubuta daga shuzuzi ya kubuta daga illa qadiha to wannan shine hadisi sahihi to sai ya ce wal hasan wannan jumla ce istinafiya ko zama wawul istinaf ne ko zama wawul ataf nan ci gaba ne gaba da bayani akan hadisi yace wal hasan ya kace hadisi hasan wato wal hasan ai fi ta'rifihi hadisi hasan a wajen ta'rifin wayannan hadisai da ya fada a baya yace wazi min aqsamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda yace ga wato kashakashan hadisai nan kididdigaggu kowanne yazo tare da ta'rifin sa kenan cikin kashakashan to ga kaso na nawa kaso na biyu wannan shine kaso na biyu wal hasan shi kuma hadisi hasan a ta'rifin malaman hadisi shine al ma'rufu turqan da yace al ma'rufu turqan sai ya daure ra'un din ta turqan wannan larura ce ta waƙe ta sa haka amma asali turqan ne ra'un din damma ya kamata a yi mata saboda jam'i ne na tariqa jam'in tariqa kuma shine turuq an gane at-turuqu bi damir ra amma ne mun ga sai mu duba muga an daure ra'un din to wannan larura ce ta waƙe dan su mawaka na nazmi ana yi musu larura wato ana musu rangome akan wasu abubuwa saboda larurar waƙe da yace ma'rufu turqan ai wato wanda yake sananne ne ta hanyoyin da yazo wato an san hanyoyin sa da dama wanda yazo ma'rufu ne sananne ne turqan ta hanyoyin sa ta yanda zai kasance wanda ya rawaito hadisin an san ta hanyar da yake ruwayar hadisi wannan rawun yana ruwaya ne daga mutanen Basra wannan rawun kuma yana ruwaya ne daga mutanen Kufa wannan kuma daga mutanen Sham yake ruwaya wannan kuma ruwayar sa daga mutanen Misra yake yinta wannan kuma daga mutanen Hijaz da abin da ya kama da haka to sai zama hadisin duka an san hanyoyin da yazo ma'ruf ne turqan an san shi ta hanyoyin sa da dama sai dai wannan ka'idar da yasa yace al-ma'rufu turqan ba wai kaidi bane dole sai an san shi ta hanyoyi kididdigaggu kafin ya zama hasan domin kididdiguwar hanyoyin da hadisin yazo ba sharadi bane a wajen hadisi hasan hadisi hasan ko ta hanya ɗaya yazo inda ya cika ka'idodin sa to ana iya karɓar sa ba dole bane sai yazo ta hanyoyi daban-daban tunda anan muna magana ne akan hasanun lizatihi to hasanun lizatihi ba dole bane sai yazo ta hanyoyi da dama ko ta hanya ɗaya yazo indai isnadin nan da yazo ya inganta shikenan magana ta kare indai an samu abin da ake bukata na sharuɗa sun cika ko hanya ɗaya ce to ana iya kiransa da suna hasan amma idan aka shi shardanta ta'addudu turuq hadisin yazo ta hanyoyi da dama wannan akan hasanun li ghairihi wanda zamu zo mu yi bayanin sa a in mun kammala bayani akan hadisi da'ifi wanda baiti mai zuwa to zamu zo mu yi bayani akan karkasuwar hadisan akwai sahihun li zatihi sahihun li ghairihi hasanun li zatihi hasanun li ghairihi zamu zo mu yi bayani akan su to inda ana maganan hasanun li ghairihi ne to wannan sai a ce al ma'rufu turqan hadisin da yazo ta hanyoyi da dama domin shi hadisi hasanun li ghairihi duk hanyar da yazo da ifi ya ce duk hanyar da yazo tana da rauni duk hanyar da zai zo tana da rauni wa alaikum salam to yanzu muna karatu kuma muna arishe man karatun da muke kenan yanzu ka zauna sai mun kare sannan sai kai bayani insha Allah na'am muka ce hadisi hasan shine hasanun li ghairihi muke magana ko hasanun li ghairihi shine kowace hanya in ta zo da'ifiya ce ya zo ta hanyoyi da dama amma kowace hanya sai a samu wani rauni wanda bai da harda bai da cikakkiyar harda kowace hanya sai a samu ga wani rauni bai da abin nan to sai a tattara wa'annan hanyoyin sai su kara mishi karfi sai ya zama hasanun li ghairihi to shine ake buƙatar ta'addudu turuq su taimaka masa ya zama hasan li ghairihi amma hasanun li zatihi ba dole bane sai ya zo ta hanyoyi da dama ko ta hanya ɗaya ya zo matukar ya cika sharuɗin sa ya zama hadisi hasan an gane da yace wa ghadat rijaluhu la kas sahih ishtaharat wa ghadat rijaluhu la kas sahih mazajin hadisin sai suka waye gari kalmar ghadat tana daga cikin ƴan uwan sara irin su sara wa ismuha wa khabruha da sauransu da haka ma'anarta anan shine sara ai wa sarat rijalu haka za mu fassara shi sai mazajin shi suka kasance ko suka waye gari fadin sai da yace rijaluhu ba wai yana nufin banda mata ba ai yi amfani da sunan mazaje ne ala babit taglib saboda rinjayarwa amma ai cikin marwayata akwai mata to ko mace ce ta ruwaito ita ma ta shiga ciki ta shiga rijalu shi yasa ake cewa rijalul hadis wanda ciki akwai mata amma sai a ce rijalul hadis an gane wannan ala babut taglib ne ala babit taglib kenan wa ghadat rijalu sai mazajen hadisin suka kasance la kas sahihi ba kamar mazajen hadisi sahihi ba ma'ana mazajen hadisi hasan sai suka kasance bu su kai mazajen hadisi sahihi ba wajen harda shi yasa yace la kas sahihi ishtaharat an gane domin hadisi hasan yana shan bamban da hadisi sahihi ne a wajen wato mazajen hadisin a samu cikin mazajen hadisin a samu ko da rawi guda ɗaya ne wanda za a same shi da sassaucin harda wanda harda sa ba ta kai ta mazaje hadisi ba ta mazajen hadisi sahihi ba wanda yace da yace la kas sahihi ishtaharat ai la kar rijalul hadisi sahihi fi dhabt bu su kai kamar mazajen hadisi sahihi wajen harda ba nan ana maganar harda ne amma bangaren adala da bangaren ittisalu sanad da sauran duka sharuɗa sun cika wuri ɗaya ne kawai aka samu bambanci shine me wajen harda ya zama wajen harda mazajen hadisi hasan bu su kai hardar mazajen hadisi sahihi ba an gane shi yasa malaman hadisi wanda suka zurfafa a cikin wannan fannin irin su Ibn Hajar al-Asqalani suke cewa bambancin da yake tsakanin hadisi sahihi da hadisi hasan guda ɗaya ne kawai bambanci guda ɗaya ne maimakon ka ce a wajen hadisi sahihi ka ce tammu dhabt to a wajen hadisi hasan sai ka ce khafifu dhabt kun gane shi wancan tammu dhabt wannan kuma khafifu dhabt amma sauran sharuɗa gaba ɗaya da hadisi sahihi yake da su to wato hadisi hasan ma yana da wannan sharuɗa hadisi hasan da hadisi sahihi dole sai an samu adala hadisi hasan da sahihi sai an samu ittisalu sanad hasan din da sahihin sai an samu adamu shuzuz da hasan din da sahihin sai an samu adamu illatil qadiha wuri ɗaya ne suka sha bamban wajen harda wancan tammu dhabt to ya zama sahihi wadancan kuma khafifu dhabt sun zama me ya zama hadisi hasan wannan wancan li zatihi wannan ma li zatihi bambanci ɗaya ne kawai an gane shi yasa wasu malamai suka ce baitin ma kamata ya yi wajen rubutawa malam ya rubuta shi da ta'arifi na hadisi حسن لذاتي ده وانا تعريف ده يكاو تعريفي نينا حسن لغيري أنجاني سيس كتني جارة وجان كارن تبايتم وانا جارة غاشنا نارو تانوكو شيء أجيكا عنه كيرام المكوى أتشي والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كسيه اشتهرت سأتشي والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كسيه اشتهرت والحسن الخفيف ضبطا حديثي حسن شيني وانده سكي ده سستوچن هردا مزاجان شي سكي ده سستوچن هردا اذ غدت رجاله اياين ده مزاجان حديثن سكه وايي غري لاكس صحيح اشتهرت با كمر مزاجان حديثي صحيح با وجان شهره wannan bangaren harda kawai ake magana wannan shine gyaran da malamai suka yi kenan shi malan ta'rifin da ya kawo anan na hadisi hasanun li ghairihi ne والحسن المعروف طرقا وغلت رجاله لا كسيه الشهرت وانا انا بغنى اكن حديثي حسن لغيره اما حديثي حسن لذاته شيني والحسن الخفيف ضبطا اذ غدت رجاله لا كسيه الشهرت ترى تنفع انت تو wannan shine kenan wannan gyara da malamai suka yi galibi mutane suna dauk suna sun fi aiki da shi dan yafi zama daidai to da mutun ka san da wuya yayi abu ba a samu kuskure ko yaya yake ba to wannan kadan daga cikin kuskuren da aka samu ta bangaren malam maimakon yayi ta'rifin hadisi hasanun li zatihi sai ya kawo mana ta'rifin hadisi hasanun li ghairi ina fata an gane saboda haka da hadisi hasan da hadisi sahihi duka sharuɗan su ɗaya ne wuri ɗaya ne suka sha bamban wajen harda mazajan hadisi sahihi sun fi mazajan hadisi hasan kaifin harda da cikakkiyar harda waɗancan suna da sassaucin harda wannan shi yasa hadisin sai ya zama hasan amma wajen aiki dukkanin su za a yi aiki da su kuma kai tsaye hankali kwance babu wata matsala to ba za mu shiga baiti na gaba ba saboda shi ma akwai dogon bayani da zai zo sai dai mu karanta wani mabhasi da zai amfane mu a ilimin hadisi akwai wasu mabahis guda uku kamar haka mabhasi na farko wajen nakalto hadisi to labaran da ake nakalto mana daga magabata suna kasuwa gida uku gida nawa gida uku idan aka nakalto labari daga magabata to gida uku ake kasashi na farko al hadis a ce wannan hadisi ne idan aka ce hadisi shine huwa ma yaqtasu bima udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam shine abin da yake banta da abin da aka raba shi zuwa ga manzo Allah da zaran an raba abin zuwa ga annabi to ya zama me hadisi an gane nabiyu al athar ana amfani da kalmar asar a ce daga an samu wani asar daga magabata to wannan huwa ma yaqtasu bima udifa ila man dunihi min as-sahabati aw at-tabi'ina aw man ba'dihi shine hadisin da aka raba labarin da aka raba shi zuwa ga wanda suke biyo bayan annabi kamar sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina to sai a ce wannan asar ne daga sahabbai ko daga tabi'ai ko tabi'u tabi'ina amma ba za a ce hadisi ba to akwai khabar idan aka ce al-khabar shi al-khabar ya ummu al-hadis wal-asr shi ya tattare hadisi da asar idan aka ce khabar to zai iya zama hadisi ne zai iya zama kuma asar asar ne na magabata kenan sai an tantance sannan ka gane wani khabar ne na hadisi ko kuma khabar ne na asar na magabata an gane amma ita kalmar asar ba a itlaqin ta zuwa ga annabi a ce an samu a yi amfani da kalmar asar ana nufin hadisin manzon Allah sai an sa tare da kaidi sai an hada tare da wani kaidi kana iya cewa fil asri anin nabi sallallahu alaihi wasallam babu laifi an samu a wani asar daga manzon Allah to in ka fada haka ba laifi in ka sa kaidi amma in ka ce wa fil asr alhali kuma kana nufin hadisi to wannan kuskure ne dan duk daliban hadisi za su fahimci kana nufin maganar da ba ta annabi haka za su fahimta amma in ka ce wa fil asri anin nabi to sun gane magana ta annabi ce amma in ka ce wa fil asri qala kaza 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 to za su fahimci ba maganar annabi bace an gane amma in ka ce wa fil hadisi wannan maganar waye maganar annabi ce yawa amma in ka ce jaa fi fil khabri yazo a wani labari to nan ana buƙatar tantancewa labarin daga manzon Allah ne ko daga wanda ba manzon Allah ba an gane wannan mabhasin to yana da kyau mabhasi na biyu wato halayen da ake kalato hadisi daga magabata hanyoyin da ake karbo shi ana karbo hadisi ta hanyar ji kace naji daga wani ana karbo hadisi ta hanyar cewa wato ta hanyar haduwa da wani shi mutunan da ya faɗi hadisin bai ce yaji ba amma an tabbatar sun hadu da wani wannan da yace ya samu hadisi daga gare shi an tabbatar da sun hadu sun taba haduwa a rayuwarsu hanya ta uku sun yi zamani guda sai wani ya yi ruwaya daga wani amma an tabbatar da zamani guda suka rayu sai dai ba a da tabbacin sun taba haduwa babu dalilin da ya nuna sun taba haduwa to shi ma wannan ana samu hadisi ta wannan hanyar to idan hadisi ya tabbata ta hanyar ji mutum yace naji wani yace kaza kaga wannan hadisi tabbatacce ne ba da wata matsala idan kuma aka tabbatar da cewa sun taba haduwa sai yace wani na samu hadisi daga wani amma bai ce yaji ba amma dai an tabbatar da sun taba haduwa a lokaci guda sun taba haduwa a gari guda an gane amma da yayin ruwaya sai bai ce naji ba sai yace an fulanin misali ya dawato shi da an ana to wannan ana karbar shi in dai rawin ba mudallis bane amma idan rawi ne mudallis in ya rawaito hadisi da an ana ba a karba za mu zo mu yi bayanin hadisi mudallis gaba an gane amma in dai rawi adili ne kuma an tabbatar sun taba haduwa da wani kuma yace na ruwayo ruwaya an fulan daga wani to ana karbar wannan ruwayar Bukhari yana karbanta Muslim yana karbanta gaba ta uku shine mutum yace ya rawaito daga wani alhali ba a tabbatar da sun taba haduwa ba sai dai sun yi zamani guda amma ba a da tabbacin sun taba haduwa to anan ne Bukhari da Muslim suka sha bamba Bukhari baya karbar wannan dole sai ya tabbatar da sun hadu shi kuma Muslim yana karba koda ba su hadu ba koda ba a tabbatar da cewa sun hadu ba shi abinda Muslim yake cewa ma dama annahu mu'asirun lahu wa nasaba alhadisu ilayhi wa nasaba alhadisa ilayhi fal aslu annahu sami'ahu minhu yace matakar sun yi zamani guda kuma ya jingina masa hadisi to asali ya ji ne inda bai ji ba zai ce ya ji ba wannan Muslim amma Bukhari yace a'a dole sai na tabbatar da sun taba haduwa an fahimta to amma idan musu yi zamani guda ba sai ka ce ka rawaito hadisi daga wani alhali ba ku yi zamani guda ba kaga wannan ba wanda zai karbe shi ya zama hadisi munqati ba za a karbe shi ba ya zama hadisi munqati amma kun yi zamani guda sai dai haduwar ku ce ba a samu dalili wata hujja da ta nuna kun hadu ba to Muslim yana karba Bukhari fa shi kuma ba ya karba shi yasa hadisin Bukhari yafi na Muslim ne yafi na Muslim karfi hadisin Bukhari yafi na Muslim karfi wasu malamai ma suna cewa kai koda sun hadu dole sai ya ci ya ji to amma wannan sun tsananta domin idan aka ce dole sai an tabbatar da cewa wani ya ji daga wani to ba za a karbi hadisi da yawa na manzon Allah ba shi yasa in dai har sun hadu to Bukhari ma yana karbar hadisi in dai har sun hadu an gane hadisin da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akan sa shi dai hadisin da yafi karfi daga nan sai wanda Muslim ya kadaita da shi daga nan sai wanda Bukhari ya kadaita da shi an gane wannan babu sabani tsakanin malamai har wani mawaki yake cewa tashajara qaumun fil bukhari wa muslimin ladayya wa qalu ayya zaini tuqaddimu fa qultu laqad faqa al bukhari sihatan kama faqa fi husni sana'ati muslimu to wasu mutum biyu sun kawo jayayya da gardama a wajina game da bukhari da muslim wai wanne ne cikin su za a gabatar wanne zan gabatar a cikin su wanne ne a gaba cikin biyu ita sai nace musu fa qultu sai nace laqad faqa al bukhari sihatan inda wajen inganci ne to bukhari ya tsere wa muslim kama faqa fi husni sana'ati muslim kamar yanda kuma a wajen tsari da koro hanyoyin hadisi a koro shi cikin tsari da tsara littafin daki-daki da tartibi shi kuma muslim yafi bukhari anan to kaga anan mu abin da ya dame mu ai shine ingancin hadisin ba wai tsari ba yawa da ba tsara littafin ko koro hanyoyin hadisin ba abinda muka fi so kawai mu samu inganci to Bukhari yafi inganci dan haka hadisin da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akan sa shine mafi inganci daga nan sai wanda Bukhari ya kadaita da shi daga nan sai wanda Muslim ya kadaita da shi shine na uku daga nan sai wanda aka gina shi akan sharadin Bukhari da Muslim kun gane ba su suka ruwaito shi ba amma wanda ya ruwaito shi ya ruwaito shi akan sharadin Bukhari da Muslim kamar Imam al-Hakim a cikin al-Mustadrak yayi littafi kawai dai ya kawo hadisan da suka cika sharadin Bukhari da Muslim suka ji ya ce sahihun ala shartu ala shartu shaykhaini ko haka suke cewa ko ala shartu sahihaini ko su ce ala shartu al-Bukhari wa Muslim to wannan shine na hudu ba Bukhari ya rawaito shi ba Muslim ba amma kuma akan sharadin su aka rawaito shi daga nan sai hadisi na biyar wanda yake an gina shi akan sharadin Bukhari shi kadai daga nan sai na shida wanda aka rawaito shi akan sharadin Muslim daga nan sai na bakwai wanda aka rawaito su akan sharadin wanda ba Bukhari ba Muslim ba sauran malaman hadisi wanda aka gina akan sharadin sauran malaman hadisi irin su Abu Dawud irin su Nasa'i irin su Tirmidhi irin su Ibn Majah to duk hadisin da aka rawaito shi da sharadin su to shine na bakwai a wajen karfin hujja ina fata an gane to mabhasi na uku kuma ina ganin lokaci yana yi shine shin dukkan hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito karbabbe ne ko kuma akwai wanda za a mayar musu to abinda malamai suke cewa hadisin da Bukhari da Muslim suka yi ittifaki akan shi suka rawaito shi muttafaqun alaihi to wannan karbabbe ne kai tsaye ba sai ka shiga wani bincike ma akan shi ba karbabbe ne inda sun yi ittifaki akan sa suka ce saboda al'umma sun karbe su hannu biyu kuma al'umma Allah yana tsare ta daga kuskure al'umma ba sa fadawa kuskure gaba ɗayan su wannan shine ra'ayin Ibn Salah shine ra'ayin Ibn Taymiyyah shine ra'ayin Ibn al-Qayyim da sauran malamai daga nan sai hadisin da Bukhari ya kadaita wajen rawaito shi daga nan sai wanda Muslim ya kadaita ko Bukhari ya kadaita da riwayar sa ko Muslim to anan shin za a iya karban sa kai tsaye ko kuma ana iya bincike akai to anan an samu wasu malamai da suka zo suka yi kokari wa Bukhari naqadi akan wasu hadisai wasu kuma suka yi kokari yi wa Muslim naqadi akan wasu hadisai amma malamai sun ba su amsa ta hanyoyi guda biyu hayya ta farko cewa duk wanda zai zo daga bayan Bukhari to ba zai kai Bukhari harda ba kuma ba zai kai Bukhari adalci ba ba zai kai Bukhari harda ba duk wanda zai biyo bayan Muslim a yanzu to ba zai kai Muslim ba dan haka idan magana ka ta saba wa ta Muslim tawa za mu dauka ta Muslim za mu dauka in ta saba wa ta Bukhari tawa za mu dauka ta Bukhari dan abade wanda yake sananne ga al'ada اذا تعارض قولان لاهل العلم فاننا ناخذ بالارجح اذا magana bi ta malamai suka ci karo zamu dauki wanda tafirin jayi to ga magana ka ga ta bukhari wanda magana ka ta bukhari wahirin jayi
ta bukhari
ga magana ka ga ta muslim tsakanin maganan ka da ta muslim waye firin jayi ta muslim sai a gabatar da ta muslim sannan a don kuma a warware ma fillah fillah malamai sun bi duk wani naqadi da aka yi wa bukhari ko muslim sai da suka warware shi malamai zarata wa malam wani yayin man Bukhari na qadi'a amma al-hujjojin da ya fada ba daidai bane sai su kawo bayani su ce maganar Bukhari ita ce daidai su kawo nasu hujjoji ba wani hadisi guda ɗaya da aka yi wa Bukhari ko Muslim na qadi'a kai sai da malamai suka mai da martani a ɗai bayan ɗaya an gane duk da haka bai hana wajen cikin marwayi ta hadisin wani marwayici ya rawaito hadisi da kuskure sai Bukhari ya dauko mana shi da kuskure ya rubuta shi a cikin littafin sa tunda dai hanyar da ya karbo hadisin ta inganta a wajensa matsalar wajen marwaitan ne wani ya rawaito hadisin ya fadi wani abu da kuskure to kaga wannan ai ba laifin Bukhari bane ko laifin Muslim ne domin ba a cewa a sharɗanta cewa dole wanda zai rawaito hadisi sai wanda baya kuskure kadai sai an fadi haka bai bazai yi ba dan ba inda zai a samu mutumin da baya kuskure dole sai an samu cikin murwaita wani ya rawaito hadisi tare da wani kuskure sai Bukhari ya dauko shi da wannan kuskuren saboda ya cika sharadin sa hanyoyin duka sun inganta sai aka bincika aka ga to wannan hadisin a cikin matanin sa an samu wani abu da shuzuzi ko wani abu an gane ko a samu wani wahami daga cikin ruwatul hadis to wannan kaga baya kawo tasgaro ga shi Muslim din ko Bukhari ga Bukhari ko Muslim a gane suna nan akan matsayin su na mafi inganci kuma na hadisan su karbabbu ne amma wannan kuskuren da aka samu sai a gyara mataba karanta mun na fadi wani hadisi a baya cewa Bukhari ya rawaito wani hadisi wanda yake cewa a ranar alkiyama wuta cikin wuta za a samu wasu dakuna da ba kowa a ciki kowa ya shiga ga wasu dakuna nan ba kowa sai a halice wasu mutane na musamman sai a zuba su a cikin wuta Bukhari ya rawaito shi hadisi sai malamai suka ce to kaga matanin hadisin wajen marwaitan ne suka juya hadisin yanda asalin hadisin ya kamata ya kasance a cikin aljanna ne ya kamata a samu wasu dakuna wanda ba su cika ba to sai Allah ya halice wasu mutane na musamman sai a sa su a cikin wa'idan gidaje na aljanna kaga wannan adalci ne amma in aka ce Allah ya halice mutane na musamman ya sa su cikin wuta ba tare da sun yi laifi komai ba to ya ci karo da fadin Allah ta'ala wa baqul na mu'azzibina hatta nab'as rasulullah kaga su ba aika musu manzo ba kuma yi musu azaba ya ci karu da abinda aka sani min addini bid-darura abinda aka sani a cikin addini ta fuskar larura to da wannan sai aka ce ta kaga wannan matanin sai mu juya shi mu gyara shi wajen fassara sai kace to ƴan aljanna su ya kamata a yi ma wannan adalci amma ƴan wuta ƴan ayi musu haka to abin ya saba wa da abinda aka sani hadisi ya zama shaz to laifin bukhari ne ba laifin bukhari ba laifin wane ne can cikin marwaitan ne wani ya kuskure shi ma kuma wahami ne ba wai da ganganci bane wanda ya ruwato shi adali ne yana da cikakkiyar harda shi yasa ma bukhari ya dauko hadisin sa amma an samu wahami wanda kuma ba wanda zai iya kubuta daga wannan to Allah iya samu ire-iren wa'annan to wannan baya kawo cikas ga bukhari an fahimta wannan shi da abin da yake tabbatacce da haka hadisin da bukhari da muslim suka rawaito karbabbe ne daga nan sai muslim sai bukhari sai muslim sai hadisin da ya cika sharadin su biyu sai wanda ya cika sharadin bukhari sai wanda ya cika sharadin muslim sai wanda ya cika sharadin sauran malaman hadisi wanda masu to mun fahimci haka kenan in mun zo kai tsaye sai mu ta zuwa ga hadisi daifi yanzu mun kare magana akan hadisi sahihi da hadisi hasan to yanzu in mun kawo hadisi daifi to a ciki za mu samu bayanin hasanun li ghairihi sahihun li ghairihi me yasa saboda dole sai mun yi bayani menene hadisi daifi sannan sai mu gano to ya za a yi hadisi ya zama hasanun li ghairihi dan daifan ne za su taru su kara wa junan su karfi su kai matsayin hasanun li ghairihi shi yasa za mu bar wannan nukta din sai in mun zo darasi na karshe na gaba wanda zai mana bayani akan hadisi daifi daga nan sai mu zo da wannan bahasin in Allah ya yarda subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaykum wa rahmatullah.